This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 3 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai.
To Ibrahim, Amurka ta yi Allah wade da harin da Isra'ila ta kai a Gaza wanda ya halaka ma'aikatan jin kai 7. Yayin da wasu shugabannin musulmi a Amurka suka ki amsa gayyatar da shugaba Biden ya aika musu ta zuwa buɗe baki a fadar White House. Koriya ta Arewa ta ce ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango. Za ku ji ƙarin bayani.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da har yanzu ba a san makomar wasu mutane da aka sace su a jihohin Zamfar da Katsina ba. Sukan wasu 'yan mata 28 da aka sace shekaran jiya a batsarin jihar Katsina. Allah ya yi dawowarsu.
Muna ta addu'o'i, ba mu samu dai contact da su ba, su kira mu ba, ba mu kuka ga tana ba mu da nan musu bayan za a yi mu samu kira. Bayan sallar isha, kusa nufin Allah sai ga shi gaba ɗaya su 25 sun dawo baki ɗaya.
Za kuma a ji abubuwan da masu ruwa da tsaki ke cewa bayan da wani kamfanin zirga-zirgar jiragen saman Najeriya ya yi matukar rage kuɗin zuwa ƙasashen waje da dai sauransu.
So an sa wa mutane sauki kuma za su ƙara ba students ɗalibai kenan 15% off daga kuɗin tickets ɗin. So gaskiya sun samu mana sauki, muna fatan waɗansu jirage su ma su fara zuwa waɗansu ƙasashen.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Sanyinna ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo batun zaɓar wani matashin ɗan adawa da aka yi a ƙasar Senegal a matsayin sabon shugaban ƙasa. Za kuma a saurari darussan azumi albarkacin watan azumin Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Kungiyar agaji ta World Central Kitchen ta ce wani harin sama da Isra'ila ta kai ya halaka ma'aikatanta 7 a Gaza. Lamarin da ya sa ta yi gaggawar dakatar da ayyukanta na jin kai a yankin. Cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Talata da aka kai harin, kungiyar ta ce ma'aikatanta na shirin barin wani rumbun adana abinci da suka kai tan 100 na kayayyakin abinci ne a lokacin da harin ya fada kan motocinsu guda 2 waɗanda suna ɗauke da tambarin kungiyar a jikinsu. Amurka, wacce ita ce babbar kawar Isra'ila a wannan yaki da aka kwashe watanni shida ana yi, ta yi Allah wade da harin.
We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the
John Kirby kakaki a fadar White House kenan yake cewa mun fusata matuƙa da muka samu labarin wannan hari da ya halaka fararen hula kuma ma'aikatan agaji. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar da cewa dakarunsu ne suka kai harin, wanda ya ce ya fada kan mutanen da babu ruwansu ne bisa kuskure. Wasu shugabannin musulmi a nan Amurka sun kauracewa zaman buɗe baki da shugaba Joe Biden ya gayyace su a ranar Talata. Lamarin da ya sa fadar ta White House ta yanke shawarar karɓar bakuncin wasu shugabannin al'umma. Shugaba Biden ya tsara zai yi zaman buɗe baki da shugabannin na musulmi a fadar White House don ya taya su murnar watan Ramadana. Sai dai shirin ya gamu da cika saboda yadda dakarun Isra'ila suke kai hare-hare a yankin Gaza. Wannan al'amari na nuni da yadda Biden yake ta kokarin gyara dangantaka da shugabannin musulmi na Amurka, waɗanda suke nuna fushinsu kan goyon bayan da yake nuna wa Isra'ila a yakin da take yi da Gaza, wato a Gaza wanda ya halaka Falastinawa kusan 33,000 cikin watanni 6. Yayin wato yakin ya barke ne bayan wani harin bazata da Hamas ta kai cikin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya halaka Isra'ilawa 1,200. Koriya ta Arewa ta ce ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA ya rawaito a yau Laraba. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya halarci inda aka gwada wannan makami.
South Korea says North Korea has test fired a suspected intermediate range.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce Koriya ta Kudu ta tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamin wanda ake zaton mai linzami ne kirar ballistics. wanda ta harba a can gefen yankin gabashin tekun kasar ta. Kamfanin dalilin labaran na Koriya ta Arewa ya ce makamin ya fada kan wani abu da aka kaita a tekun Koriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji, yayin da ake ta cece kuce kan makomar wasu mutanen da aka sace a jihohin Zamfara da ma Katsina, inda har aka kashe wani ashiru na goma. Su kuwa wasu 'yan mata 28 da aka sace a dajin batsarin jihar Katsina sun samu kubuta. Sani malumfashi, gare ka.
A jiya nan ne 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu yara su 28 da suka fita yin itace da farar safiya wanda za su yi girki da shi a gidansu a can yankin karamar hukumar mulki ta Batsari da ke jihar Katsina. Kamar dai yadda shi sakataren kungiyar da ke aikazawa waɗanda aka yi garkuwa da su na yankin Yemani bayani a hiranmu da shi.
Ni ne sakatare janar na Kasayi da Association da muke kokarin tun da wannan harkar bandit sun shigo muna kokarin tallafa ma wanda abin ya shafa. Safe misalin karfe 7 ta san lokacin azumi.
Ta safe kenan.
Kana yi kuma da yan manya haka wanda suna da azumi. Shi ne suka dan fita misalin karfe 7 suka dan fita wajen gari domin su ɗebo abin wuta su dawo kamar rana ya yi. Sai su yan bindiga da suke musu kawanya. Daga nan suka tattara su kauce da su dali.
Suna ne?
Mutum 26 ne.
To ya ce ciki yanzu?
To alhamdulillah bayan sun tafi da su kamar misalin karfe 4 zuwa 5 akwai ɗaya.
Na mare sai jiya kenan?
Tana fama da rashin lafiya. Daga cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka sako ta. To bayan sun sako ta muna ta'addoyi ba mu samu dai contact da su ba ba su kira mu ba. Ba mu kuma kaga tunda ba mu da numbar su bayan za a yi mu samu kira ba. To bayan sallar isha duka nufin Allah sai ga shi gaba ɗaya su 25 sun dawo baki ɗaya.
Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ASP Abubakar Sadiq shi ma ya tabbatar da auko wannan lamari da ƙarin bayani game da auko lamarin.
Yara ne mata na gari suka je bayan gari samu ishe yara kimanin su 28 a inda a wannan hali ne wasu bata garin ya ta'adda suka yi garkuwa da su. A da samun wannan rahoto ba da bata lokaci ba mai girma kwamishinan ƴan sanda Ali Ali Abubakar Musa a ya tura dakare wannan guri da zimmar kubuto da wannan yarin cikin koshin lafiya ba tare da bata lokaci ba cikin yardar Allah bisa ga wannan yunkuri da kokari na wannan runduna tamu cikin taimakon Allah wayannan bata suka dauki wa'innan da suka dace kuma suka yi garkuwa da shi a halin yanzu a tuni an kai su wa'innan wanda abu ya afka musu wato yaran tuni an kai su asibiti a inda suka samu kula ta kwararru a fannin lafiya kuma suka tabbatar da cewa lafiyansu ƙalau kana aka mika su ga kan uwansu da kuma iyalansu cikin koshin lafiya. Sannan a halin yanzu a mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni bisa ga tura dakaro na musamman wannan guri domin a ƙara inganta a tsaro na dukiyoyi da kuma rayukan al'umma da ke wannan guri da ma jihar baki ɗaya. Kimanin su 28 ɗin duka da aka yi garkuwa da su dukansu ba suna a cikin koshin lafiya yanzu haka da nake magana da su. Mata ne yara ƙanana masu kimanin shekaru 15.
Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina.
Garkuwa da mutane dai na ƙara yawaita arewa maso yamma na Najeriya sai an tashi haka. Sani Shahab malumfashi muryar Amurka daga Katsina Najeriya.
Tuwa gaida Sani, yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
To, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu kan wani ƙudurin doka da zai rage yawan shekarun da ake bukata kafin a kira mutum aikin soja a ƙasar. Sabuwar dokar ta rage yawan shekarun daga 27 zuwa 25 a wani mataki na ganin an faɗaɗa ƙofar ɗaukan ƙarin dakaru a ƙasar ta Ukraine. Dokar har ila yau ta ƙara adadin fararen hula da dakarun Ukraine za su iya ɗauka a matsayin sojoji, matakin da gwamnati ta jima tana jan ƙafa a kai a baya. Amincewa da wannan ƙudurin doka na zuwa ne yayin da Ukraine ɗin take fama da rashe-rashen dakarunta cikin sama da shekaru biyu bayan mamayar da Rasha ta yi mata. An buɗe wani babban taron tattaunawa na ƙasa a Gabon, taron da ke duba yadda ƙasar za ta shata makomarta. Shugaban Gabon na wucin gadi General Brice Oligui Nguema ya buɗe taron inda ya faɗawa dubban fararen hula da sojojin kasar cewa za a tafi da kowa da kowa a wannan tattaunawa. General Ngema ya kwace ragaman mulkin kasar ta Gabon tun a watan Agustan bayan da ya hambarar da gwamnatin Ali Bongo. Gabanin hakan zuriyar Bongo ta kwashe sama da shekaru 55 tana mulkar kasar ta Gabon wacce ke tsakiyar nahiyar Afirka. Taren da ya hada bangaren 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula, inda wasunsu ke zargin cewa mai yiwa General Ngema na so ne amfani da taron don cimma wata manufa ta ci gaba da zama a kan karagar mulki.
To a gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake komawa Najeriya, inda masu ruwa da tsaki suka shiga kiraye-kirayen kamfanonin jiragen sama da ke kasar da su rika zuwa kasashe masu nisa suma saboda 'yan Najeriya su samu sauki, kamar yadda wani kamfanin jiragen sama na kasar wanda ya fara zuwa kasashe masu nisa ya yi rangwame sosai. Daga Abuja ga Halima Abdulrauf wadda ta fara da duba kudaden zirga-zirga a wasu manyan jiragen.
A yanzu dai farashin tikitin karamar kujerar tafiya da dawowa wato economy class na kamfanin Lufthansa daga birnin Lagos zuwa London, kuma London zuwa Lagos na kan kudi $1,902, kwatankwacin naira miliyan 2,282 idan aka canja dalar akan naira 1,200. Sai kamfanin British Airways daga Abuja zuwa London akan naira miliyan 2,500 zuwa sama, tashi daga Lagos zuwa London kuma naira miliyan 2,931 sama. Sai kamfanin Egypt Air daga Kano zuwa London akan naira miliyan 2,396 doriya, shi kuma kamfanin Air France daga Lagos zuwa London akan $1,235, kwatankwacin naira miliyan 1,481, wanda yayi kusan saukin da kamfanin Airpeace ya samar na naira miliyan 1 zuwa miliyan 1,300. Wannan matakin na kamfanin Airpeace dai yayi wa 'yan Najeriya da dama dadi. Wani mai amfani da dandalin X mai suna Afolabi ya ce abin alfahari ne da biya kasa da naira miliyan 1,300 zuwa London. Jagorar kamfanin shirya tafiye-tafiye na 712 ta yi matukar farin ciki da ci gaban da kamfanin Airpeace ya samar.
Sunana Hadiza Danu ne, ce CEO din kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels da ke Abuja, Nigeria. Gaskiya ba abin da zamu cewa Airpeace, sai dai godiya. Sun yi abu da ya kamata, suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Nigeria. Da farashin na da tsada sosai, daga miliyan 3 zuwa miliyan 4 for economy. Yanzu kuma price din da zaka biya for business class kenan. So an sa wa mutane sauki, kuma za su kara ba student dalibai kenan 15% off daga kudin tickets din. So gaskiya sun samu mana sauki. Muna fatan wa'ensu jirage su ma su fara zuwa wa'ensu kasashen. Kinga in muna da carriers daga Nigeria sosai da suke zuwa wa'ensu kasashen, wa'annan international carriers za su daina exploiting din mu. Yanzu in kin duba, in ba tafiyan da ya kama dole ba, mutane ba su cika wani tafiya ba.
A nasa bangare, kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Malam Baba Yusuf ya ce.
Wato maganar fara hada-hadan daukan matafiya daga Najeriya zuwa London da jirgin Airpeace suka fara 'yan kwanakin da suka wuce, da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin Ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na Ingila din. Abin da nake gani shine gwamnatin Najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen Airpeace, ganin cewa ba a ci zalunta ba. Akwai abin da muke kira bilateral air agreement, wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harkar hada-hadan jiragen sama, wanda mafi yawanci za a ga cewa mu muna yin abin da ya kamata ga su kasashen waje, amma su ba sa yi. Yawanci sukan dakile jiragen mu. Su kuma Airpeace, ina kira gare su su yi kokari su tabbatar cewa sun yi abin da ya kamata da duk wasu dokoki da aka kafa kar a tsallaka, dan da zaran sun tsallaka ko da ɗan daƙiƙa ne za a yi amfani da shi a daƙile su ko a kawo musu tsaiko.
Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. kasar Senegal ta shiga kundin tarihi bayan da aka rantsar da matashi a bangaren adawa da ya fito daga gidan yari a zaman zababben shugaban kasar. Jama'a assalamu alaikum. A ranar talatar nan ne aka rantsar da Basiru Diomaye Faye, matashi ɗan shekaru 44 a zaman sabon shugaban kasar Senegal, kwanaki uku bayan bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ƙarshen mako. Wannan ya kawo ƙarshen zaman ɗarɗara da tankiyar siyasa da ta kunno kai lokacin da shugaban kasar mai barin gado Macky Sall ya bayyana ɗage gudanar da zaben wanda aka shata gudanarwa tun a cikin watan Fabrairu da ya gabata. Matashin wanda ya takara a bangaren adawa ya kasance a gidan yari tsawon watanni 9, inda ya fito daga gidan yarin kwanaki 20 kafin rantsar da shi a matsayin shugaban kasa. Lamarin da masu fashin baki kan lamuran siyasa irin su Dr. Usman Bugaji suke ganin cewa wani babban sauyi ne ya dake kasar ta yammacin nahiyar Afrika.
Ya karbi ragaman mulki kuma ya fito ya yi wato bayani na karba, inda ya fitar da irin abubuwan da zai sa gaba, abubuwan da suka damu jama'a kuma abubuwan da suka damu matasa. To amma dai mu koma baya, ita wannan siyasar kamar da kika sani, ita wannan jam'iyya tasu wanda suka yi ta matasa ce, ta ma'aikata ce, ta 'yan gwagwarmaya ce, kuma shekara ta duka shekara kuma da yinta da farawarta. Shugaban jam'iyyar Usman Sanko abokinsa ne, tare suka tashi, tare suka yi aiki, kuma tare suke abubuwansu na siyasa tare da matasa na ƙasar Senegal. To wannan kamar yadda kika sani, sai aka kulla sharri irin na siyasa, aka kama shi Usman Sanko, kuma aka yi wata doka da ta hana shi tsayawa zaɓe. Bayan da shi har ya ci zaɓe, ya shiga majalisa, ina jin ya yi mako majalisa sabi guda biyu ko uku, ma'ana dai yana cikin majalisa ya yi gaba. Shi Basiru Faye, wanda yake shi ne shugaban kasa yanzu, shi sakatare ne na wannan jam'iyyar. To amma tunda tare suke aiki, da wancan aka hana shi tsaya, ba a samu gardama ba, ba a samu wani rigima ba, dandanan shi Basiru ya shigo. To amma da Basiru ya shigo, kamar yadda kuka sani, an kama shi, shi ma an masa sharri, an kulle shi a kurkuku sai da ya wajen wata 9. Da azaba da abubuwa ne da ake yi ma waɗanda 'yan siyasan, wato shugabanninmu na Afirka suke ma wato abokan hamayyarsu ta siyasa. Amma da yake Allah ya shirya, Allah zai fishe su daga irin wannan hukumar, sai aka samu wannan cikas da kowa ya sani, wanda aka woma Senegal ca, kuma alƙalin da suka tsaya suka yi bi gaskiya, suka yi adalci, aka fito da shi duka da fitowa da shi da zaɓe na jin kamar kwana 9 ne. Kuma su Macky Sall, wato ma'ana tsohon 'yan siyasan da 'yan wato jam'iyya mai ci, ai sun ɗauka bayan da za a yi, bayan an kulle shi wata 9, ya sha wuya, bai da kuɗi, bai da kowa, ai ba a fito da shi kwana 9 kacal kafin a yi zaɓe, ina za shi? Sai kuwa gashi ya zo ya ba shi mamaki. Me yasa ya ba su mamaki? Saboda matasan Senegal suna da hankali, kuma suna da hangen nesa, suna da juriya.
Dama wani na so tambaye ka, menene kake ganin ya sa har ya iya cin zaɓe a cikin wannan ƙanƙanin lokaci da ya fito ana dab da gudanar zaben nan?
Yawwa, saboda su wannan jam'iyyar nan jam'iyya ce ta wato matasa, wanda matasa suka kafa, suke mata jagora, su ne cikinta. Kuma waɗannan matasan suna da hangen nesa, kuma ba su da kwaɗayi, ba su da haɗama irin na wasu ƙasashen kamar namu da na Najeriya. Ba yaran 'yan siyasa ba ne ba, suna da shaja'a, wato ba sa shakka ko tsoron kowa. In furzane ne sun shiga, an musu azabar, an kuntata musu, kuma sun fito. Saboda haka sun shirya, kuma suna da cikakkiyar natsuwa da ilimi da sanin menene a gaba. Ma'ana in suka yi wasa, waɗannan 'yan siyasar da aka saba masu zuwa su yi mulkin mallaka su sace kuɗin jama'a su lalata ƙasa su yi ta wato me ake ce mashi rawa da waƙa tare da 'yan turawan yamma. Wato kamar Faransa da su Amerika su riƙa yi musu abin da suke so suna sace musu dukiya su kuma ana ɗaukaka su ana nuna su a duniya ai su ne sun iya demokaraɗiyya sun iya wace ce sun wane ne. To waɗannan matasan duk sun gane wannan girin duk sun gane wannan saboda haka suka tsaya tsayin daka. Ba magana ka shiga layin zaɓe wai a baka kuɗi, ba magana wani ya tsorata ka, ba abin da ba a yi masa ba wanda dai kika san shugabannin Afirka suna ma abokan hamayyarsu na siyasa ba abin da ba a yi ba amma suka cirje suka dage suka kafe suka tsaya tsayin daka suka ƙi gudu suka ƙi tsorata kuma suka ce lalle sai an ba su ƙuri'unsu.
To kana ganin
ratin ba ta da yawa,
kana ganin wannan kana ganin wannan dokar da aka kafa a Najeriya ta Not Too Young to Run din nan da aka yi da nufin ba matasa a Najeriya damar tsayawa takara samun manyan mukamai za ta yi tasiri a Najeriya ganin abin da ya faru a ƙasar Senegal?
To ai tun farko wannan dokar ba a tsaya aka yi tunanin ta ba da kyau. An ɗauka wai doka ce ta shekaru shi ya sa matasa ba sa samun takarawa a siyasa. Yanzu wannan abin da ya faru ƙasar Senegal yana nuni ga cewa ba maganar doka ba ce ba. Ai su can ba su da wata doka wadda za ka ce wai ta yi musu wani da baibai. A'a, magana ce ta matasan Senegal ba su da kuɗi ba su da tsoro. Wannan shi ne. Matasanmu na Najeriya kwaɗayi sun fi son su zama yaran 'yan siyasa saboda a ba su kuɗi masu sauƙi, ba su son wahala, ba su son a kai su a prisoner ko a yi musu wani akan aƙidarsu, ba kai mafi yawansu ma ba su da aƙida. Waɗanda suke da aikin kansu ba yaran ba ne ba, masu ilimin tsoro suke ji. Duk da cewa kuwa in siyasar nan ta yi kyau su za su yi daɗinta, in ba ta yi ba su za su sha wuya. Kullum muna gaya musu matasa ku fito ku jajirce ku dage ku kafe ku saman makanku ƴanci ku gyara ƙasarku saboda gaba za ku yi alfahari da ƙasarku. Sun kasa kullum so suke a ba su kuɗi ko tare da ka kira su sai ka ba su kuɗin mota sai ka ba su kaza sai ka ba su kaza. To har yaushe yau duk wanda zai maka wannan mafi yawan mutane za su yi maka wannan suna da tasu ajandar suna tasu buƙatar. Cewa ku ku zama yaransu ku riƙa tafiya ana ba ku kuɗi kuna zuwa kuna haɗuwa da 'yan jarida kuna yin tare 'yan jarida kuna zagin wancan kuna zagin wannan kuna faɗan maganganun da ba naku bane ba. Amma ne wannan aiki ta kai mu inda muke yanzu tuka-tuka tun ƙasar ta kasa komai an kasa ba abin da ke aiki a Najeriya kusa.
To akwai waɗanda
babu abinci babu tsaro babu komi babu duk an kawo haka ne saboda matasan da su suka fi kowa shan wahalar wannan sun kasa gane cewa wannan tsoron da wannan kwaɗayi duk shi ya durmiye da su a cikin wannan halin suka kasa imma waɗannan azzalumai da suke lalata musu ƙasa suke lalata musu a nan gabansu.
To bari mu koma kan wannan harkokin siyasa na ƙasar Senegal ɗin. Akwai waɗanda suke bayyana cewa sabon shugaban ƙasar nan ba lallai zai yi gaban kanshi a shugabancin ƙasar ba, zai riƙa a siyasance shi Usman Sonko shi ne zai zama shugaban ƙasa.
To ai bambancin su fa ba yawa. Ki tuna tare suka tashi tare suka yi jam'iyyar nan abokai ne na kud da kud.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin Grace Alheri Abdu da ma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Muna gaishe ka da tawagarka, yanzu kuma sai darussan azumi albarkacin watan Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Mustafa Dandume daga Mu'azu bin Jabalin Da'awa, Kano, Nigeria. Yau zamu magana akan azumi garkuwar da yake. Garkuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi cewa azumi garkuwa ne, wanda Annabi yake cewa ya ma'asharu shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Ya kutaran samari wanda ya samu iko daga cikin ku ya aure, fa innahu aghabbul basari, shine mafi rantsuwa ga ido, wa asanul farji, shine mafi katangancewa ga farji. Wa malami sadifa alaihi bisawm, yace wanda bai samu iko ba to ina horansa da azumi, fa innahu lahu wija, domin azumi garkuwa ne a tattare da shi. Muhallin shahid din shine garkuwa din nan ga dukkan abinki. Zaka ga duk wanda yake azumi Allah ya hore masa cewa zaka ga yana son aikata aikin alkhairi. Kaga aikin alkhairi yana kusantar da mutun zuwa ga aljanna. Sannan garkuwa ne ga barin wuta. Wuta ita an ce an kewaye ta da abin sha'awa. Zaka ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ya bashi dama ya kai wannan watan, zaka ga yana son aikin alkhairi, domin duk lokacin da wannan watan ya fito zaka ga mutun yana son yin sadaka, yana son yin karatun alqur'ani, yana son tausasawa al'umma, duk wani abu na jin kai zaka ga yana son wannan. Kaga ya samu garkuwa daga barin wuta, inda zai tsare kansa don aikata wancan aikin alkhairi. Sannan kuma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bawo mutun dama yazo wannan watan ya same shi kuma yayi azumin nan, to yana rusa masa sha'awa. Duk wata sha'awa ta san badala, zaka ga ko masu barnan ma sun bar wajen barna, sun daina komai. Ko da zaka tambaye sai kaji suna cewa ai yanzu lokacin azumi ne. Dalili saboda azumin ya karya ma sha'awa, ya ragargaza ta. Sannan kuma me yin azumi zaka ga kullun ya ja bakin su yayi shiru. To saboda haka ƴan uwa, mu yi kokari mu ci moriya na wannan watan wajen yin azumi da san aikata ayyuka na alkhairi, saboda wannan dama da muka samu. Da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace mu samu moriya a cikin wannan wata mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Kungiyar agaji ta Wall Central Kitchen ta ce wani harin sama da Isra'ila ta kai ya halaka ma'aikatan ta 7 a Gaza, lamarin da ya sa ta yi gaggawar dakatar da ayyukanta na jin kai a yankin. Cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Talata da aka kai harin, kungiyar ta ce ma'aikatan ta na shirin barin wani rumbun adana abinci inda suka kai tan 100 na kayayyakin abinci ne a lokacin da harin ya fada kan motocinsu guda biyu waɗanda suna ɗauke da tambarin kungiyar a jikinsu. Amurka, wacce ita ce babbar kawar Isra'ila a wannan yaki da aka kwashe watanni shida ana yi, ta yi Allah wade da harin. Wasu shugabannin musulmi a nan Amurka sun kauracewa zaman buɗe baki da shugaba Joe Biden ya gayyace su a ranar Talata, lamarin da ya sa fada ta White House ta yanke shawarar karɓar bakuncin wasu shugabannin al'umma. Shugaba Biden ya tsara zai yi zaman buɗe baki da shugabannin na musulmi a fada White House don taya su murnar watan Ramadana. Sai dai shirin ya gamu da cika saboda yadda dakarun Isra'ila suke kai harahar a yankin Gaza. Wani al'amari na nuni da yadda Biden yake ta kokarin gyara dangantaka da shugabannin musulmin na Amurka waɗanda suke nuna fushinsu kan goyon baya da yake nuna wa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza, wanda ya halaka Falastiniyawa kusan 33,000 cikin watanni shida. Yakin ya barke ne bayan wani harin bazata da Hamas ta kai cikin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya halaka Isra'ilawa 1,200. Koriya ta Arewa ta ce ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA ya rawaito a yau Laraba. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya halarci inda aka gudanar da gwajin makamin mai linzami mai suna Hwasong-po 16B.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tani gabatar da shirin, da producer mu Dadi Bulawi, sai kuma injiniyan mu James Cook, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.